Babasuda Sarki labari.
Wani matashi dauke da wata kafceciyar ruka ya rufa kansa a wani katon tankin ruwa dake kololuwar bene, bayan da iyanka wuyan wata ma'aikaciyar asibiti da wanda ika mata dauki saboda ta kiyar da yayi mata fyaɗe.
Kawai stance naga ya dauko wuka ya cire min ya jaf ya dadara a wuyana. Ina shure-shure ya zo zai ƙara caka muni sai na rike a hannuna.
Za mu ji yadda aka yi dauki ba dadi wajen kama shi da ma kuma yadda aka yi da shi. Wani zakakurin matashi mai karfin hali ya fidda hannu ya taske wani jami'in dan sanda da mari kwatankwacin haka.
Ni kuma ina jiwa ban san dan sanda bane, ba ni yirman a jikin shi kai wahalar da naji dukan da suke man kai ni kuma sai na warware ni mai ran kai mari.
Lalle wannan matashi ya dauko magana. Wani kauye da gwamnati take ba wa tallafi idan an harbi mutanen su. Sun ce sun fi son a daina harbin maimakon a rinka ba su tallafin barguna da yar shinkafa.
Kwai mamaki a ce za a yi harbin bindiga, wa a ce ka je ka kuya. A garin nan akwai Idris Lawan a cikin ɗakin sa yake a kwance akan gadansa, aka harbe shi da harsashin bindigan nan. To ina zai shiga?
Sakataren gwamnatin Kano Alhaji Usman Alhaji ya ce batun nadin sababbin sarakunan yanka a Kano ba laifin gulab bane, laifin batir ne.
Yan majalisun nan su suka zabe su, su suka je suka yi aiki a madadinsu. In ma ka ce baka yadda da abin da suka yi ba, damar tana nan. In wani zaben ya zo sai ka ce a'a baka wakilce ni ba, mai kyau.
Akwai fannin nan namu na dan Allah sai ku da aka ce mu. Mai sauraro barkanmu da warhaka. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne ke fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan mu da sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana mai albarka ta Litinin, ranar haihuwar ma'aiki kuma 8 ga watan Ramadan mai alfarma. Kuma kamar kullum za mu fara jin labarai a takaice daga bakin Munira Silagarku.
Mai unguwar Sabuwar Gandu da ke karamar hukumar Kumbotso, Malam Abdullahi Muhammad, ya ja hankalin al'ummar yankin da ma jihar Kano baki daya da su rinka tallafawa marayu da gajiyayyu domin su samu damar yin bikin sallah cikin farin ciki da walwala. Mai unguwar yayi wannan jin hankali ne yayin taron tallafawa marayu da gajiyayyu da kungiyar tallafin kai da kai ta Sabuwar Gandu ta gudanar a ƙarshen makon da ya gabata, wanda marayu da masu karamin karfi da dama suka amfana. A nan kuma matashiyar nan Zainab Habib Aliyu da hukumomin kasar Saudiya suka sako ta a kwanakin baya, ta sauka a gida nan Kano da safiyar yau Litinin. Mahaifi ga matashiyar Habib Kila ya tabbatarwa da gidan rediyon Dala cewa Zainab tare da Ibrahim Abubakar, ɗaya daga cikin 'yan ƙasar nan da shi ma hukumomin ƙasar na Saudiya suka sako, sun sauka a filin jirgin saman Malam Aminu Kano da misalin ƙarfe 10 na safiyar yau. A baya-bayan nan ne dai hukumomin ƙasar ta Saudiya suka sako Zainab Habibu Aliyu da Ibrahim Abubakar biyo bayan tattaunawar diplomasiya tsakanin gwamnatin tarayya da hukumomin na Saudiya. Tun farko dai a watan Disamba shekarar da ta gabata ne aka kama mutanen biyu bayan sun je ƙasar ta Saudiya da nufin yin umara.
To madalla, kuma jakadiya Ummul Khair Umar Sa'ad, idan kin shirya sai ki karanto mana wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin al'umma wanda suka turo kan batun jigon rahotannin mu na shirin da ya gabata, da ya kalli batun wani barawan waya da kotu ta hukunta, shi kuma ya ce ya gode wa alƙalin.
Za mu fara da sakon Babangida DK Kumbotso, inda yake cewa haba 'yan uwana matasa, don Allah ku daina sungume wayar al'umma, ku tuba ku nemi sana'a, domin shi fa alkali ba shi da sabo. Satar waya da azumi, to Allah ya shirye ku, mu kuma Allah ka tsare mu da daukar abin da ba namu ba. Sako daga Fatima Adakawa. Shi kuma Biliya Goburawa kuka dokawa cewa yayi, da na sani keya ce barayin waya sai ai hattara. Oh, Allah ya shirya mana barayin waya. Amin. Sako daga Timamun Dadi unguwar Barnawa. Sakon Samina Abubakar Shagada cewa yayi, wannan hukunci da alkali yayi wa waɗannan mutane yayi daidai, gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. Ita kuwa Zulaiha daga Kir cewa take, barayin waya Allah ya shirye ku, kai kuma da kai na dama Allah ya sa kai har abada. Za mu karkare da sakon Awwal Ubaya Kasai, inda yake cewa Ubangiji Allah ya shirye barayin wayar mutane, mu kuma Allah ya kare mu. Masu sakonnin fata alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta nasu ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To sannu Ummul Khair, jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun wani matashi rike da wata kafceciyar wuka wanda ya rufe kansa a wani katon tankin ruwa da ke kololuwar Bene bayan da iyanka wuyan wata ma'aikaciyar asibiti saboda ta kiyar daye mata fyaɗe. Da fari dai matashin mai suna Bashir Yahaya ya samu ma'aikaciyar ne Aisha Kabiru a wani asibiti mai zaman kansa wanda take aiki a ciki da daddare dab da shatale talantal udu. Yace mata ga wani kunin azumi an ce ya kawo mata, sannan kuma ya kunna mata inji. Kuma bayan ta karɓi kunin ya kunna mata injin ya tafi, ashe bai tafi ba saboda akwai mugun nufi a tare da shi sai ya laɓe. Inda ana kawo wuta ya dawo sunke da wata kafceciyar wuka a jikinsa. Karshe akai zargin ya kashe wutar asibitin baki daya ya kuma fado cikin inda take tsiduk. Nan dai ya fara kai mata mugun harin, bayan kuma ta yi turjiya tana kururuwar a kawo mata dauki ana zabga ruwan sama, sai ya zaro wukar ya fara dadara mata a wuya bayan da ya fara toshe mata baki kamar dai yadda ta bayyana cikin yanayin jin jiki da numfarfashi a ganawarsa da jakada Abba Isa Muhammad lokacin da take gadan asibiti a kwance.
Kawai da wajen kunna injin kawai sai naga ya rufe kofa, sai nace ka bude ya naga ka rufe kofa, sai yace tabani
kamar yaya
nan ya fara jamin ya jab, sai na fara ja da baya nace dan Allah ka yi hakuri a wutar Ramadana
da me yake
raini yace nace kakka cutar da ni ne maraini yace. Kawai stan sai naga ya dauko wuka ya cire min ya jab ya dadara a wuyana, ya dinga dadarawa ina shure-shure ya zo zai kara caka muni, sai na rike a hannuna sai yanke ni a hannu sai kawai na shemi a wajen.
To sai dai duk da ruwan da ake yi kururuwar ma'aikaciyar asibitin ta kai ga kunnan wani matashi da ke kusa wanda ya kundin bala wajen kai mata dauki. Kuma da ke mugun ya riga ya kashe wutar asibitin sai bai hange shi ba, ashe ashe shi kuma ya lura da shigowarsa, inda mugun ya shaki wuyan matashin mai kai daukin ta baya shi ma kuma ya dinga kafa masa wannan wuka.
To ni ban ganshi ba saboda wayata Android ce tana da haske, sai na haska juyawar da zan yi kawai sai naga mutun yace dan ubana mai nazo yi nan gurin.
A ina da ina yayi maro ni sai
ga daya ka fada ta kenan.
To kuma ina
da hannuna ga sunan akwai daya anan hukin magani. To ni dai kawai na neman kawai hukuma ta nemi mun haƙi na a gurin sa.
To daga bisani dai bayan da mutane suka taru lokacin da ita ma'aikaciyar asibitin da mai kai mata daukin suke kwance jini na diban su ana batun kai su asibiti, shi kuma sai mugun matashin ya haye saman benan asibitin can kololuwa wajen wasu manyan tankunan ruwa guda uku rike da wannan wuka kafceciya a hannunsa, ya kuma shige cikin tankin tsakiya ya rufe kansa. Aka kuma rasa wanda zai shiga duhun saman benan neman sa, inda wasu masu sallar asham suka doka shahada suka yi kundin bala suka bi shi cikin duhun asibitin. Can kololuwar saman benan suka kamo shi shi da wukar tasa, har ma suka fara yunkurin sassama shi sai ɗan sanda suka kwace shi kamar dai yadda shi kuma jakada Ma'azu Musa Ibrahim ya zanta da wasu daga cikin matasan masu ƙarfin halin kutsawa cikin duhun nemo shi.
Da wayoyi guda biyu da wuka guda daya ya rike a hannunsa, sai muka kamo shi ya fito. Shine yanzu ɗan sanda suka karɓe shi suka tafi da shi.
Muna cikin duwa muka duba tanki, muka ga tanki na motsi, muka bude murfin tanki muka ga shi a ciki.
Tun tanki uku ne sai ya shiga na tsakiya da ruwa. Aka same sa lokacin ma ma'aikata ba sa hawo ba aka fiddo sa. Mun sauko da shi kasa an zo da shi. An fara dukan sawo suna ajiyo shi ana dai ba a dai kai karshen shawara ba. Sai ma'aikata suka zo sai karɓe sa. Karshe yanzu dai sun tafi da shi.
To azantawar jakada Abba Isa Muhammad da wannan matashi ya ce shi barawon waya ne ba mai fyaɗe ba ne, kuma dadara mata wukar da ya auya ba wai yana nufin ya kashe ta ba ne, amma fa a cewarsa.
To ni dai gaskiya na so ne in samu wayan ta nake so.
Da kuma me?
Wallahi shikenan abin da na sai nake so a wajenta.
Ita ta ce yayi yunkurin amfani kai da ita.
A'a wallahi wannan wuka wallahi Allah anan ka buga na same ta.
To a ina da ina ka yanke ta?
To ni dai ban san yanda na yanke ta ba gaskiya. Ni dai ina fatan dai Allah ya sa ta samu lafiya. Ni ba na mutum gunta bane bayan da za ta yi illa.
Ka karbo wayar?
Eh na ganta a kasa sai na karba.
To nawa zaka sai da wayar da ka tafi da ita?
To wallahi ban san kudin ta ba. Ban san ko nawa zan saya ta. Ai ban yi ne kashe ta ba.
Amma kai yanke ta a wuya?
To ai ban yi ne dan kashe ta ba. Wallahi ban taba yin wannan abu ba in ba yanzu ba. Tunda uwa ta ta haife ni. Allah wallahi.
Shi ma kakakin rundunar 'yan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa cewa yayi sun samu labarin taruwar mutane a wajen ne, shine su kuma suka yi wa wajen tsinke.
Mun samu rahoton cewa wasu mutane sun yi cincirindo.
Kun gano musabbabin yunkurin yin hakan?
An gano mana. Yayi kokari ne ya mata fadi a wannan clinic da ta jamin cewa shine dauko wannan wuka yayi kokarin yanka wuyanta. To sai Allah ya kawo wani bakanike da yake aiki a kusa da wurin ya shigo ya kubutar da ita duk da yake cewa shi din ma an yanke shi da wuka.
To zuwa yanzu wannan hali ita take ciki.
An kai ta asibiti, likita ya duba ta kuma an sallame ta. Shi kuma wanda ya aikata wannan laifi yana hannun yan sanda. Yanzu haka an fara bincike.
To mu dai sai mu ce tir, kuma Allah wadai da wannan al'amari na zargin yunkurin aikata fyaɗe ga marainiyar Allah, kuma wai dan take a yanka wuyanta ita da me kai mata dauki. Kaji qurbus sa'ati, ƙarshen duniya za a tashi kiyama. Kuma wannan shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 08091449 muna dako. Kuma kafin ku kai ga aikowar, bari mu karanta sakonnin waɗanda suka riga suka turo a shafinmu na Facebook. Duba da cewa mun saka labarin tun gabanin kawo muku shi, inda Aminu Kano mai dagar ko yake cewa ke duniya Allah ka shiga tsakanin nagari da mu. Shi kuma Safuwan Haruna Aliyu yace kai wannan rayuwa Allah ya kawo mana sauki, inda Fatima journalist tace ya salam, Allah ya bata lafiya shi kuma ishirye shi, amin. A ra'ayin Abdullahi ibn Isa al-Kurawi da Hafiz Safiyan kuwa, jan hankalin mahukunta suka yi kansu tashi tsaye wajen hukunta masu irin wannan danyen aiki, inda shi kuma Aminu fatakai ringin mu wanda za mu karkare da shi ba dan sun kare ba sai dan saboda lokaci, yake cewa kai jama'a yanzu hakan me yake nufi? Ya kamata a dinga kai zuciya nesa. Kuma kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanyawa, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai. Kuma ku ziyarci shafinmu na internet www.dalafmkano.com don ku saurari shirin baki daya, ko kuma ku saurari shirye-shiryen tashar kai tsaye lokacin da suke tsaka da gudana. Kuma yanzu za mu je ga jakada Ma'azu Musa Ibrahim wanda zai shigo a cikin fannin nan namu na
Tabdijan. Shi dai wannan fanni namu na Tabdijan fanni ne dake zakulo wasu muhimman abubuwa dake kusa da al'umma, amma rashin kiyayewa ko sakaci kan sa su yi burz ga irin waɗannan ababe. Al'amarin da gidan rediyon Dala ta hanyar shirin Baba Suda yace ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa, inda ya kirkiro wannan fanni da kuke jin sa a duk ranar Litinin domin wayar da kan al'umma kan wasu muhimman abubuwa wanda idan masu sauraro ba su manta ba, rashin kiyayewa na daga cikin kalubalen wasu daga cikin wannan al'umma da muke ciki. Kamar yadda a baya wannan fanni ya nemi sanin sunan mutumin da hotonsa ke liƙe a takardar kuɗi ta naira 5 ga al'umma, wanda kuma yanzu za mu dan matsa gaba kaɗan, inda jirgin na Tabdijan zai yada zango akan takardar kuɗi ta naira 10, wanda mutanen daure ke kiranta da fan 5 domin jin koya sunan mutumin da hotonsa ke liƙe a jikinta.
Mutumin da ke cikin takardar kuɗi ta naira 10 alyali koko.
To yanzu ana cikin nasu na bulo, ina mutum zai iya wani rike-rike sunayen mutane na kuɗaɗe?
Wallahi gaskiya na manta.
Sunan Sahabir Makola, mutumin da yake cikin takardar kuɗi ta naira 10, ina ganin shine awwalu huko.
Kan fito ma na rike ta. Eh ban kula ba.
Hoton da ke cikin naira 10 Murtala.
Na cikin naira 10. Gaskiya ban san sunan sa.
Ko Albani Koko shine?
Kuɗi na naira 10. Na mun da jike.
Wallahi wala ban san shi ba.
Na 10 dai gaskiya zai bani hada na ce sai na tuno.
Sunan mutumin da ke cikin naira 10 shine Abu Ikoyi.
To da yake an iya magana na cewa ga maciji ba a nuna ja, yasa muka sake komi wajen masu bibiyar tarihin don jin koya sunan mutumin da hoton nasa ke liƙe a takardar ta naira 10 da kuma takaitaccen tarihin sa.
Sunana Kabir Musa Jammaji, sunansa Alvin Ikoko. An haife shi a wani gari wanda ya zo a jihar Abia ne. Yayi dan majalisa a yankin Gabas, yankin Inyamurai kenan kafin a samu yanci. Sannan kuma ya wakilci yankin shi na bangaren gabashin Najeriya a majalisar tarayya dake Lagos tun kafin Najeriya ta samu yancin ta. Shine mutumin da ya fara bada ko kuma ya kawo kudiri a majalisa cewa to ilimin primary ya zama kyauta a Najeriya. Kuma yana ɗaya daga cikin mutane na farko-farko da suka fara kafa makaranta mai zaman kanta, private school. an haife shi 1900 kuma ya mutu 1971 kaga ya shekaru 71 kenan a duniya.
To da fatan al'ummar tamu za ta zage dantsi wajen bibiyar tarihin duba da masu iya magana suna cewa kowa ya bar gida gidan zai bar shi. Za mu zo muku da wani fannin na idan Allah ya kai mu sati mai zuwa. Mu'azu Musa Ibrahim Baba Suda.
To Mu'azu yau ma da katab dijan din ne za mu karbi sakon El Samad.
Shakka babu a El Samad komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa. Mata malaman al'umma, mata hasken rayuwa, mata iyayenmu. Idan babu ku babu gida, mata adan gari. Ohoho ina mata masu son cancada ado don burge mai gida, ina mata masu son kece raini a gidan biki, ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Ku kasance a rukunin kantunan El Samad dake shake da gallagallan atamfofin Nigerian Wax, Diamond, Classic, Cote d'Ivoire, Brilliance, Attitude, Fida Touch, Chicken Baby, Dolce, Pattern Holland, Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the sauran lishika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantunan El Samad sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa County Tin IBB, duk a kasuwar Kantun Kwari. Sai El Samad dake Ado Bayar Mall, da kuma El Samad dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, Titin Ibrahim Tayo, a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samad da karamar riba muka dogara da neman barka.
Tuma dalla. Anan kuma a irin wannan rana ce ta 8 ga watan Ramadana, Maiki sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka fuskanci daular Rumawa a yakin Tabuka lokacin tsananin azumi da zafin rana. Shek Ali Yunusa, fitaccen malami a nan Kano, ya ce yakin ma ana zuwa sai Rumawan suka ji tsoro suka arci.
Ai a wancan zamani ma daular Rumawa daga ita sai Paris su suka fi kowa karfi a duniya. Kai kamar ce America da Russia ne a yau, kowa baya iya taba su. Amma abin mamaki lokacin da su Rumawa suka ga musulmi sun fito da karfin su, ai sai suka watse an fita a lokacin tsananin zafi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagora aka fita aka fuskance su har Allah ya tarwatsa su.
To al'umma kun dai ji irin jarumta ta ma'aiki da sahabbansa wanda suke yaki a zafin rana su kuma rarraki kafirai dan daukaka kalmar Allah. Kuma Malam Ali Yunusan ya ce akwai darsa da musulmai za su dauka daga wannan yaki.
Duk da cewa a lokacin akwai kamfar abin hannu, akwai wahala da tsananin zafi, amma aka fita aka fuskanci waɗanda ake gani su fi kowa ƙarfi. Ashe tsayawa da gaske yana sa Allah ya bawa musulmi nasara. Abu na biyu shine yadda musulmi suka bayar da gudunmuwa. Sayyidina Abubakar ya kawo dukiyarsa, Sayyidina Umar ya kawo rabin dukiyarsa, banda abin da Usman ya kawo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar Abubakar da ya kawo dukiyarsa, yace me ka bar wa iyalanka? Yace na bar musu Allah da ma'aiki. Wannan yake nuna mana lalle ashe ciyarwa a wannan wata babban sha'ani ne gare shi.
To sai mu ce Allah ya sa mun dauka din amin. Anan kuma al'umar ƙauyen Kakurma dake makwabtaka da Kalebawa, inda ƴan sanda suke atisayen harbi ne, suke cewa su ba tallafin hukumar Sarere suke so ba, saboda yadda duk lokacin da aka yi atisayen harbi sai alburushin ƴan sanda ya kutsa ya kashe musu mutane. Karshe sai a zo ana ba su wasu ƴan barguna da ƴar shinkafa.
Wannan tallafi da ya dan bamu mun gode kwarai da gaske, amma wannan harbi dai Allah ya sa mai girma gwamna ya duba takardar nan domin ya yi sa ƴan sanda da suke wannan attisaya a wannan hawan Kalebawa da su daina, dan Allah dan Annabi mai girma gwamna.
Wannan al'amari na harbin nan, dan Allah a taimaka a tausaya mana a daina harbin nan. Koi mamaki a ce za a yi harbin bindiga, wa a ce ka je ka buya. A garin nan akwai Idris Lawan a cikin ɗakin sa yake a kwance akan gadansa, aka harbe shi da harsashin bindigan nan. To ina zai shiga?
To da fatan dai gwamnan ya ji roƙon naku zai kuma sa a daina wannan atisayen harbi. Kuma a yayin da alburushen ƴan sandan suke shirin tilastawa mutanen yin hijira, shi kuwa wani mutumi mai ƙarfin hali da ƙoƙari wanke kuncin wani ɗan sanda ya da mari kawu kuma a tsakiyar police station. Lalle wannan mutumi ya ɗauko duman magaji da nishi. Ga dai jakada Yusuf na Daba Ismail da yadda suka ƙare a gaban alƙali.
Kotun Magistrate mai zaman takoki ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Mansur Ibrahim Yola ta hori wani matashi
mai suna Samun Nasuru bisa samun sa da laifin dallawa wani sajan din yan sanda Mari a tsakiyar charge office din yan sanda. Tun da farko dai yan sandan charge office na Mallam Kato sune suka kama matashin suka nemi yin bincike akan wani kwali da ya dauko akan babur din sa, sai dai yayi tirjiya. Daga nan ne kuma jami'an yan sandan suka damke shi suka mika shi charge office din nasu. Sai dai ana zuwa charge office din sai kawai matashin ya dubi dan sanda mai bincike IPO ya zabga masa Mari kamar yanda kunshin tuhumar ya bayyana. Cikin zarge-zargen da ake yi wa matashin sun hadar da hana jami'an yan sanda aiki da kin bin doka, sai kuma cin mutuncin jami'an tsaro da kuma gwada kwanjin sa akan jami'in yan sanda. A yayin da aka karanta masa tuhumar, Samun Nasuru ya amsa nan take.
Ni suka ba da maduka da Mari din, ni kuma ina jiwa ban san dan sanda bane da ba ni yirfan a jikin shi, kai dukan da wahalar da naji dukan da suke man kai, ni kuma sai na waiwaye ni mai nan kai Mari din ban san dan sanda bane kuma ba yirfan ma a jikin shi. Na yi da damar wannan kuma Allah ya kiyaye, Allah ya tsare.
Dan sanda mai gabatar da kara Sadiq na Abba ya roki kotun da ta hukunta shi. Yayin da yake hukunci, mai shari'a Mansur Yola ya ayyana cewar matashin ya je shekara 1 a gidan yari ko kuma zabin tara na naira 28,000. Ya kuma umarce shi da ya biya wancan dan sanda Sajan Bello Sale naira 30,000 ladan gaban Mari da aka yi masa. Yusuf Nadaba Ismail Baba Suda.
To duk tsuntsun da ija ruwa dai dama aka ce shi ruwan zai doka. To anan kuma sakataren gwamnatin jihar Kano ne Alhaji Usman Alhaji yake cewa batun nadin sababbin sarakunan yanka a Kano ba laifin gulab bane, laifin batir ne. Har ma yake cewa batun umarnin kotu kan dakatar da nadin ya zo ne a makare lokacin da gwamnati ta riga ta kammala nadin waɗannan sababbin sarakuna. Hasali ma taron da aka yi a filin wasa na Sani Abacha ba taron nadi bane kawai, an yi biki ne.
Da abin da ya kamata a yi na ka'ida an riga an yi na nadin nan, sannan wajen karfe 6:30 ana